This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a daidai wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Sarfilu Hashim Gumar da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirinmu na daren yau Talata, 30 ga watan Janairun 2024. Bayan labaran duniya za ku ji abinda babban mai shirar da ƙara a babbar kotun shari'ar manyan laifukan duniya kan irin manyan laifukan da bangarorin da ke yaki a Sudan suka tafka. Sannan muna tafi da sabon shirin zamantakewa. Shirin da aka kirkire shi da zimmar bibiyar lamuran zamantakewa tsakanin al'umma wanda Zainab Babaji ta shirya kuma za ta gabatar. Amma dai yanzu za mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Da fatan an yi lafiya ga labaran duniya. Yunkurin da duniya ke yi na dakile cin hanci da rashawa ya ci tura. Har ma a wasu yankuna an samu koma baya saboda tashin hankula da rashin aiki da tsarin shari'a. Yanzu wata babbar kungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa a ranar Talata. Rahoton shekara-shekara na kungiyar Transparency International da ke birnin Berlin ya ba da hoto mai muni. Yana mai nuni da cewa galibin kasashe sun yi sakaci ko kuma ba su samu ci gaba ba wajen magance cin hanci da rashawa. Dukan gwamnatocin kama karya da shugabannin demokradiyya ba sa bin tsarin shari'a na adalci, suna ba da gudunmawa ga karuwar rashin hukunta laifukan cin hanci da rashawa, kuma a wasu lokuta har ma da karfafa shi ta hanyar kawar da hukunci ga masu laifi, in ji kungiyar a cikin wata sanarwa. Koda a lokacin da take tunkarar mamayar Rasha, ƙasar Ukraine ta ci gaba da samun ci gaba wajen rage cin hanci da rashawa ta hanyar yin garan bawul ga tsarin shari'a da kuma inganta hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa, in ji ƙungiyar Transparency International. Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Hamas uku yau Talata a cikin wani asibiti da ke gabar yammacin kogin Jordan da suka mamaye, ciki har da wanda sojojin Isra'ila suka ce dan ƙungiyar Hamas ne da ke shirin kai wani mummunan hari. Jami'an kiwon lafiya na Falastinu sun ce sojojin Isra'ila sun harbe mutane uku ne bayan sun kai farmaki a asibitin Bin Sina da ke Jenin. Wani hoton bidiyo da aka ce na'urar ɗaukan hoton asibitin ce ta ɗauka ya nuna kimanin sojoji 12 sanye da kayan aiki kamar ma'aikatan lafiya ɗauke da bindigogi suna tafiya cikin asibitin. Kamfanin dillancin labaran Reuters wanda ya samu hoton bidiyon ya ce alamomin asibitin da kuma launi da tsarin kofofi da bangon asibitin da ke cikin faifan bidiyon sun yi daidai da nata hoton da ta ɗauka a baya daga asibitin. Ma'aikatar lafiya ta Falastinu ta yi kira ga cibiyoyin ƙasa da ƙasa da su matsawa Isra'ila nan ba ta dakatar da ayyukanta a cibiyoyin kiwon lafiya. Yau Talata wata kori ta musamman a Pakistan ta yanke wa tsohon Prime Minister Imran Khan hukuncin ɗaurin shekaru 10 a gidan yari, bisa zarginsa da cewa a lokacin da yake kan karagar mulki ya bayyana sirrin ƙasa da suka shafi Amurka. Shi ma tsohon ministan harkokin wajen Khan, Shah Mahmud Qureshi, an ɗaure shi na tsawon shekaru 10 a shari'ar ta samo asali daga kare sirrin ƙasa wanda aka fi sani da SIPA. Khan ya yi kirarin cewa kafar diplomasiyya ce ta samu bayanan irin rawar da Amurka ta taka wajen kifar da gwamnatinsa tare da taimakon sojoji don hukunta shi kan tursasawa Pakistan ta samu manufofin ƙetare ba tare da tasirin Amurka ba. Washington da sojojin Pakistan sun musanta zargin. Tsohon Firaministan Pakistan mai shekaru 71 wanda ƙawancen 'yan adawa ya hamɓarar da shi a watan Afrilun 2022 ya yi watsi da shari'ar da aka yi a matsayin siyasa ce da sojin ƙasar suka kitsa. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kaso kalilan ne kawai na miliyoyin mabukata a yankin arewacin Tigray na ƙasar Habasha ke samun tallafin abinci, a cewar wata sanarwar agaji da kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya gani. Sama da wata guda kenan da hukumomin agaji suka dawo da isar da hatsi sakamakon wata doguwar dakatarwa da aka yi saboda yawaitar sata. takardar ta ce kashi 14 cikin 100 na mutane miliyan 3.2 da kungiyoyin agaji suka yi niyyar samarwa abinci a wannan watan sun samu ne a ranar 21 ga watan nan na Janairu. Majalisar Dinkin Duniya da Amurka sun dakatar da tallafin abinci ga Tigray a watan Maris din da ya gabata bayan gano wani gagarumin shiri na satar hatsi. Bayan jami'an Amurka sun yi imanin cewa satar na iya zama mafi girma na irin wannan karkatarwa da aka taba yi. Asusun bada lamari na duniya IMF ya inganta hasashen yanayin tattalin arzikin duniya a bana, inda ya hasashen samun ci gaba mai dorewa karkashin jagorancin Amurka da kuma sauran hawa-hawar farashin kayayyaki. IMF a yanzu yana sa ran tattalin arzikin duniya zai bunkasa da kashi 3.1 cikin 100 a wannan shekara. Bai sauya ba daga shekarar 2023, amma ya fi da kashi 2.9 cikin 100 da ya hasashe a shekarar 2024 a kiyasin da ya yi a baya a watan Oktoba. A duk duniya IMF na tunanin hawa farashin kayayyaki zai ragu da kashi 6.8 a shekarar 2023 zuwa kashi 5.8 a cikin 100 a shekarar 2024 da kuma kashi 4.4 a shekarar 2025. Babban bankin Amurka da wasu bankunan tsaki sun sanya ta a matsayin manufa. Daga ƙarshe wani bam ya fashe a wani gangamin zaɓe a lardin Balochistan da ke kudu da yammacin Pakistan a ranar Talata ya kashe akalla mutane 4 tare da jikkata wasu da dama. Jami'an 'yan sanda da na kiwon lafiya sun tabbatar da asarar rayuka, inda suka ce harin da aka kai a garin Sibi ya shafi wani gangamin yakin neman zaɓe da aka yi da jerin babura a ƙarƙashin jam'iyyar Pakistan Tahrir Insaf ko PTI ƙarƙashin jagorancin tsohon Prime Minister Imran Khan. Majiyoyin asibiti sun ce da yawa daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mummunan yanayi, kuma akwai yiwuwar adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru. Babu wata ƙungiya ko wani mutum da ya ɗauki alhakin kai harin bam ɗin. Jam'iyyar PTI ta tabbatar da cewa magoya bayanta ne aka kai wa harin. Ta ce ɗan takarar jam'iyyar na majalisar dokokin ƙasar ko kuma 'yan majalisar dokoki ne suka shirya taron ga wannan zaben ƙasa da za a yi a Pakistan a ranar 8 ga watan Fabrairu.
A gaisa Sarfiru Hashim Gumal zai karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kamar yadda mai yiwuwa aka ji a cikin labaran, babban mai gabatar da kara a kotun manyan laifuka na duniya wato International Criminal Court of Justice ICCJ a takaice Karim Khan ya ce bangarorin biyun da ke fada da juna a Sudan sun aikata ba daidai ba, kamar yadda za ku ji a cikin fassarar rahoton Michael Brown wanda Ibrahim Ka'almasi Garba ya karanto gare ka.
Babban mai gabatar da kara na kotun ƙasa da ƙasa ta shari'ar manyan laifuka Jay Litini ya ce bangarori biyu da ke rikici a Sudan sun aikata laifukan yaƙi a yankin Darfur na Sudan ɗin tun bayan da yaƙi ya ɓarke tsakanin janar-janar biyu ɗin nan waɗanda ba sa ga maciji da juna. Babban mai gabatar da ƙara na kotun ƙasa da ƙasa ɗin Karim Khan ya ce,
"Based on the work of my office, it's my clear finding, my clear assessment that there are grounds to believe that presently Rome Statute crimes are being committed."
Ya ce bisa ga aikin da ofishi na yi, tartibin abinda na gano, abinda ya bayyana a gare ni karara, shine akwai dalilai na yin imanin cewa a halin da ake ciki a Darfur ana aikata wasu abubuwan da manyan laifuka ne bisa ga tanajin Rum, kuma da sojojin Sudan da rundunar tsaro ta musamman duk suna da hannu ciki. Kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya tura batun na Darfur ma kotun ƙasa da ƙasa a shekara ta 2005, kuma bisa ga wannan hurumin ne ofishin Khan ke binciken laifukan tauye 'yancin ɗan adam na baya-bayan nan. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kiyasin cewa tashin hankalin na Sudan ya raba mutane wajen miliyan 7.1 da muhallansu a ƙasar, kuma wasu sama da miliyan 1.5 sun gudu zuwa makwabtan ƙasashe, musamman ma Chadi da Masar da Sudan ta kudu. Jumlar mutane wajen miliyan 25 na bukatar tallafin jin kai da kariya a halin yanzu.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan da fassarar rahoton Michael Brown. To kada a sha'afa a muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC kai tsaye. Kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar. Yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:41 da rana. Ta shirin mu na gaba.
Masu sauraro barkanmu da warhaka. Sannun mu da sake saduwa a shirin zamantakewa. Shirin zamantakewa zai rika tattaunawa ne da masu ruwa da tsakiya harkar zaman lafiya, musamman al'umma dake da bambancin addini, kabila, jinsi da sauransu, domin samun haɗin kai da ci gaban ƙasa.
Zaman lafiya da dadi, sai da shi zaka jimma burina.
A yau shirin zai yi duba ne da irin zaman lafiya dake tsakanin al'ummar Fulani makiyaya da wasu kabilu. Kafin dangantakar ta yi tsani da kuma hanyoyin warware takaddamar ba tare da tashin hankali ba.
Bangaren kiwo da bangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru to wasu har yanzu ban saki abin ba.
Mu wayansu mun yi girma muna da abokanaye Fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana. Akwai Fulani da suka yi zaman makoki tare da mu yanda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare.
Rikicin da ke tsakanin Fulani makiyaya da manoma na da tsohon tarihi, hakan ya samo asali ne saboda fafutuka irin ta neman abinci. Yayin da manoma ke amfani da ƙasa wajen shuka da samun cimaka, su ma makiyaya a ƙasar ne suke shuka nasu abinci don ci ga su kansu da kuma dabbobin su. A shekarun baya duk lokacin da aka samu wata mishkila tsakanin manoma da makiyaya, bangarorin biyu na da hanyoyin lumana da suke sasanta tsakanin su ta hanyar biyan diya idan dabbobi suka yi barna, sabanin abin da ke aukuwa yanzu na daukan doka a hannu.
Sunana Muhammad Sabiu Chiroma, ni kuma deputy imam ne daga Tafawa. Babu abin da yake zaman lafiya dadi. Mutum duk abin da ya mallaka idan babu zaman lafiya ba zai ji dadi ba. Duk wanda mutum yayi zama da shi to ya kasance a zauna lafiya a tsakani.
A baya gurin ku yana da tashin hankali. Wai meye ma musabbabin tashin hankalin da dama ake samu tsakanin makiyaya da manoma a wuraren ku?
Ainihin wannan musabbabin da abin da sa wato abun nan yake tashi kaman haka. Wani lokaci yara ne kawai wanda ba sa jin gari. Yawanci su suke tada abun. Misali kaman misali wajen kiwo za a samu gagara yara daga wajen masu kiwo, wani kuma wani lokaci kuma ana samun wato gagaran yara daga wajen manoma. To idan aka samu irin wannan to sai a zo a samu rashin fahimta a tsakani sai kaga wani abu ya tashi abinda kawai yake tada abun kenan amma ba wai wannan abun don yana na mutane dadi ba duk wani mutum mai hankali yana bacin ciki da wannan abun in ya ji wani abu ya tashi wallahi sai hankalin kowa ma ya tashi
wani lokaci akan danganta rikicin jihar Plateau da na makiyaya da manoma a ce addini ne da sauransu kai a fahimtanka me ke sa a samu wannan tashin hankalin addini ne ko kuma dai makiyaya da manoma ne ba sa so su zauna tare
makiyaya ne da manoma nan kawai abin yake tashi tsakani da Allah ba wani wanda ya hana wani addinin sa kuma ana gaisawa lafiya don haka duk wannan abin da yake tashi din nan kamar yanda na gaya maki dai kawai bangaren kiwo da bangaren noma nan ne kawai rashin fahimta yake ciga abin da yake dama can baya ya riga ya faru to wasu har yanzu ba su saki abin ba kuma ga yaran da suke tasowa ana kokari dai har kullun dai ana nuna musu ga fa hanyar zaman lafiya domin duk wanda ya fita ya je yayi sana'ansa ya dawo lafiya shi ma dadi yake ji mutum ya fita sana'ansa bai dawo lafiya ba kai kaga ba wani dadin da zai ji
to cikin yan kwanakin nan kamar an samu sauki musamman a guraren ku me ya janyo aka samu wannan saukin
to abinda dai ya janyo aka samu wannan saukin abinda ya taso mu din Allah ya sa mu bangaren mu mu Fulani da bangaren Sobiron dama tun can ma muna zaman lafiya kuma mun san zuna waje da muka tashi to idan abinda ya taso din nan idan muka yi magana a tsakanin mu to da yardan Allah sai kaga abun yana sauki yawa
ƴaƴan ku fa suna fahimtan ku saboda kaga wayanda suka manyanta kamar yanda kai bayani ku riga kun zauna tare da kun ci abinci tare kila ma an yi aure kusan tare amma yanzu abubuwan ya lalace ta yadda kila ƴaƴan da ke tasowa ba su san irin wannan zama da aka yi ba taya kuke fadakar da su
kwarai kuwa yanda kika fada kuma haka ne kin ga wannan rikicin don ya dauki shekaru masu yawa akwai yaran da ma aka haife su fa wannan rikicin kuma har sun kawo karfi yanzu ma kusan ma ba su san wancan zaman lafiyan da dama ake cike ba wanda dama ake zama ba don haka har kullun wani lokaci muna da committee wanda muke zama sai mu tara su yaran mu nuna musu mu da wayannan fa mu daya ne gashi can dama ga irin zaman da da ake yi don haka su rike juna to hakan kuma yana sassautawa ga wasu yaran hakan yana sassauta sosai ga wasu yaran
kenan yaran ku suna fahimtan juna tsakanin su ila da yake Birauni a wurin yaran Fulani a wurin suna fahimtan juna tsakanin su da yaran Birauni a ce ko suna ziyartan juna suna wani hulɗa tare a lokacin sallah ko kuma lokacin bikin suna ko aure kuna zuwa domin ku taya juna murna ko kuma lokacin rasuwa ma a ce an ji nuna alhini
kwarai kuwa wannan ana haka kaman wani abin murna ya same daga bangaren mu gaskiya suna mana murna mu ma kaman wani abin murna ya same bangaren su mu ma idan muka sadu muna masa murna sadu a gaisa ayi gaisuwa ayi murna haka kuma idan aka samu wani bakin ciki kaman misalin wani ya rasu to ko a waya ma fa muna gaisuwa mun ji ma wani ya rasu kaza kaza wallahi Allah ji kansa kaza kaza to muna dinkin zumunci da haka kaman lokacin sallah wani lokaci a in mun yi sallah muna gaisuwa ko a waya wani lokaci wasu ma suna taso su zo wurin mu eh sha nono ai murna gaskiya muna wannan
to daga ƙarshe me kake ganin kaman hukumomi za su yi domin a inganta wannan zaman lafiya tunda ku da kanku ne yanzu kuka rungume wannan zaman lafiya
to hukuma yanzu ma haka yanda muke maganan nan akwai wasu mafalwan da suke tsakanin mu kaman can kwanakin baya can kin san dama akwai da rikicin da dama ya faru sosai dai ya faru a tsakanin mu da su haka to sai aka kawo su mafal suna nan tsakanin mu to wannan mafal din ma suna taimakawa domin duk wani wanda ya wani abin da ba daidai ba suna fito su gaya masa gaskiya idan yaran mu suka yi wani abu a daji suna kiran mu su sai mana fato gashi abin da yake faruwa
a duk lokacin da al'umma suka shiga yanayi na tashin hankali suna fadawa cikin matukar tsanani na rayuwa idan ma sun tsira da ransu watakila sun rasa mahallansu da zai kai su ga zama a sansanin gudun hijira
sunana Nanlop Kukes Dara to wannan abun kamar yanda dukan mu mun samu kanmu ba abu ne da kai tabbas zama ka zato cewa zai faru ba ya zo ne ya faru kuma jama'a dai ana wahala bayan wannan abun mata in particular da yara wahalan akan mu ne kowane lokaci. Wahala kuma ga sanyin Jos yanzu sai a ce mace suna waje da yara kwana waje ba dadi abun bai dadi ba ya sa wahala with this economic hardship sai wahalan ya dada karuwa to addu'an mu kullun shine Allah ya kawo mana saukin wannan
kamin wannan abun ya faru ya danganta kanku da Fulani
personally in zai magana mu wayansu mun yi girma we have friends muna da abokanaye Fulani kai muna zama kamar ni kauyen da na fito a rasuwan ubana akwai Fulani da suka yi zaman makoki tare da mu yanda muka tashi kenan da rasuwan uwana da na ubana dukkan su biyu muna zama tare amma wannan abun da ya taso kuna ganin ba mu ma ganin juna yanzu dan mu wayansu mu kauyukan ma babu namu babu nasu ma babu ba mu san inda juna muke ba
gaba daya
rurushe wuraren to kin gani ba wani zamantaka kuma yanzu su suna can mu muna can ba san me ke faruwa kuma ba ba dadin zama zama bai yi dadi kuma ba gaskiya
kaman fili kenan yanzu ya kasance a wurin ba kowa wurin
ba kowa wurin
to amma kuna haduwa da juna wayanda kuka tashi
a'a ba haduwa saboda su kin san abun nan akwai masu kyau akwai mummuna gaskiyan shine yanzu ba mu san ko ina ne ni ban san ina suka je ba su ma yanzu killa ba su san ina mu muke ba saboda gudunwan rai ne kowa yayi hanyar shi ne ba mu haduwa kuma
abinda mutane za su so sani yanzu wannan guri da dukan ku kun watsa Fulani sun watsa ku kabilun wurin kun watsa meke faruwa wurin
to kaman gefen washna da Larkas da kumbulin wajajen kin san yana nan da boundary da gindiri da can ta su generate akan ce ni ba na zuwan wurin bayarwa akan ce su suna zuwa su yi grazing su scouting kansu ayi don mutane mu ba a zuwan wurin su suna nan kusa da wurin don su ba su yi nisa da wurin ba so sukan zo da shanikansu akwai rafi ma suna zuwa su sha ruwa suna zuwa su yi grazing su shanikai su ci abinci a can an juma da yamma su tafi amma gona kan ba a yi gona ba ba yi gona a wurin ba so mu ba sa zuwan wurin
kira ga kaman ya za a kawo karshen wannan rikici ne da ya dauki shekaru ana ta fama kuma ana ganin kaman abinda ba zai bai kamata a ce ya kai wannan lokaci bane gashi ya dauki shekaru me kike ganin kaman ya kamata a yi domin a kawo karshen wannan rikicin da ake samu
to ana wa ganewan in muka ga yawa juna gaskiya ta ci komai
menene gaskiyan
shine wanda suke sani an san wanda suke fara abin nan ba wanda suka tashi da safe wayan suka bilun ba taba tashiwa da safe a ce mu je mu kore wayan nan ba akwai wanda an sani gaskiya yau ke kina da dakin san yaron kin nan da dare baya gida yana zuwa neman sokana in kika ga yama yaro danki gaskiya kana su ka daina wannan abun in ya ji ki ya daina za a yi zaman lafiya da wayan can amma inda in yau yaron ki ya je yi abu ya da kika boye shi kina na faman cewa a ba shi ba kin gan bara samu zaman lafiya ba ni addu'an shine mu fada wa juna gaskiya in mu ne masu damuwa su fada amma at the end of it mu samu inda za mu zo mu gaya wa juna gaskiya a yi zaman tare a koma zama kaman na da mu koma mu yi zaman sulhu da juna bayan da mu za mu zauna da abincin mu ba mu ci nama ba bayan da su kuma za su ci nama ba abinci so ya kamata a yi zaman tare addu'an mu kenan wai wani rana abubuwan nan duka plateau
To yanzu kuma ga shawarwari da za su inganta zamantakewar mu.
Sunana da Sambo Chalom Sarkin Doruwa. That's Gombra 30. Gaskiya matakan da muke doka na farko shine mukan kira duka addinai shugabannin su da su shugabannin matasa har da na mata ma sai mu zauna kaman ne mukan zauna kowane wata so daya sai mu zauna mu tattauna damoyin a wajen zaka ji kowa zai furci damunsa idan kuma in an yi barna ne ni nakan kira ciroma sai in ce ga inda an yi barna kuma matakin da yasa ya kawo min kwanciya domin a kauye na Doruwa da in ka je wurin kowane rana harbe hanya ma baka yi saka wuce ba in ka zo barkin ladi to in ka shiga mota kaga mutum yayi sir ba hira domin wurin ya zo mu damuwa sai ga matakan da na doka ta wurin barna muka zauna da ciroma muka yi sharubuce
bangaren
Fulani sai muka zauna da shi dan labe na wani Hausa muka hadu muka yi yarjejeniya da cewa in an yi barna a gefen kudu to duk Fulani da ke ta Kudu su za su biya wannan barna in ayi a gabas haka muka sa ta rubuce to haka in ayi barna ko sun je sun yi da dare to mun gani sai mun je in kama shugabanni na gefen da aka yi suka ga da sassafe shugaban su je su bi shanu sai su je su gane domin za su sami shanakan a kwance sai su ce eh wane ne sun yi barna suka ga mun daidaita shine yanzu ba na samun damuwa ko an yi barna suka ga sun gudu sun zo sun ce dan labe gaskiya mun yi yara na sun yi barna wancan gona neman ma mai gona suka ga mun bi mun gyara wannan ba cika samun damuwa ba
sunana Rabi'atu Abdullahi Bawa duk dai saboda mu ga yanda za a yi a wanzar da zaman lafiya mu kama nan domin mu ga an zauna lafiya domin makiyayi da manomi ainihin mu an san mu muna cin abinci a kwarya daya ne to mu muke ta bincike menene ya kawo wannan damuwoyin har aka samu bambance-bambancen abubuwa tsakanin mu da su to shine muke ta kan gyare-gyaren muna ta kan binciken sai muke abun nan din saboda yanzu misali dan Allah muna roƙon gwamnati mu ma a ba mu haƙƙin mu mu ma ta saka mu a cikin tafiyan a san cewa mu ma ta cikin kasan nan mu ma ɗan kasa ne abun da yake janyo damuwoyi kenan ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe ko ina ka je ana hantaran ka ana tura ka gefe to babu yanda za ka yi ka maso cikin jama'a gwamnati wanda ta ci yanzu muna mata fatan alheri kuma muna mata addu'a ubangijin Allah ya bata ikon rike jama'a da musulmi da kristan da kowane yare ubangijin Allah ya bashi iko ya tallafa mana ya janyo mu ya masa da mu kusa da shi dan Allah
masu sauraron mu anan zamu diga aya a shirin zamantakewa na wannan mako sai kuma rana ita yau zamu zo muku da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen kawo muku wannan shiri ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya
a gaida Zainab Babaji to kafin mu sallama da ku yanzu ka sarfiliya sake dawowa da labarai a takaice
yunkurin da duniya ke yi na dakila cin hanci da rashawa ya ci tura har ma a wasu yankuna an samu koma baya saboda tashin hankula da rashin aiki da tsarin shari'a inji wata babbar kungiyar da ke sa ido kan cin hanci da rashawa a ranar Talata rahoton shekara-shekara na kungiyar Transparency International da ke birnin Berlin ya bada hoto mai muni yana mai nuni da cewa galibin kasashe sun yi sakaci kuma ba su samu ci gaba ba wajen magance cin hanci da rashawa Sojojin Isra'ila sun kashe mayakan Hamas uku yau Talata a cikin wani asibiti da ke gabar yammacin kogin Jordan da suka mamaye ciki har da wanda sojojin Isra'ila suka ce dan kungiyar Hamas ne da ke shirin kai wani mummunan hari. Jami'an kiwon lafiya na Palestina sun ce sojojin Isra'ila sun harbe mutane uku ne bayan sun kai farmaki a asibitin Bin Sina da ke Jenin. Yau Talata wata kotu ta musamman a Pakistan ta yanke wa tsohon Prime Minister Imran Khan hukuncin daurin shekaru 10 a gidan yari bisa zarginsa da cewa a lokacin da yake kan karagar mulki ya bayyana sirrin kasa da suka shafi Amurka. Shi ma tsohon ministan harkokin wajen Khan Shah Mahmud Qureshi an daure shi na tsawon shekaru 10 a sharar ta samu asali daga kare sirrin kasa wanda aka fi sani da SIPA. Kaso kaliyan ne kawai na miliyoyin mabukata a yankin arewacin Tigray na kasar Habasha ke samun tallafin abinci a cewar wata sanarwar agaji da kamfanin lancin labarai na Associated Press ya gani. Sama da wata guda kenan da hukumomin agaji suka dawo da isar da hatsi sakamakon wata doguwar dakatarwa da aka yi saboda yawaitar sata. Takaddar ta ce kashi 14 cikin 100 na mutane miliyan 3.2 da kungiyoyin agaji suka yi niyyar samarwa abinci a wannan watan sun samu ne a ranar 21 ga watan nan na Janairu.
Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ga karshen jerin shirye-shiryenmu na yau Talata. Amma idan Allah ya kai mu zuwa gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wanda yi daidai da karfe 5 agogon GMT da Ghana za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na safe. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya sai wacce ta shirya kuma ta bada umarni Fiona Wamayi Nandudu da ma wacce ta sada mu da ku Kila. Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.